الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكم ورساك سادوا أجكين كراتم من يو وطو كنا كرونا أكوكينا من دامكي كوكارن أمسا تنبيا وانيني ويبدا أجي أجكين راي وردان أدم idan ba manta ba a darasin da ya gabata da ma na farko mun yi kokarin tabbatar da wasu abubuwa waɗanda suke kaman ka'idoji ne a cikin rayuwa waɗannan abubuwa kuwa su ne tabbatattun abubuwan da ba sa canzawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala tun ranar da ya halicci wannan duniyan tun sanda ɗan adam ya gan shi a wannan duniya haka ya gan su kuma waɗannan abubuwan ba sa canzuwa suna nan a yanda suke kuma ɗan adam duk wani ƙoƙarin shi ne ya ga cewa ya kawo canji a ciki ba za su canzu ba irin su tsarin falaki na jujjuyawan shekara da na kwana da na mako da ma na wata da kuma abubuwan da suka shafi buƙatun ɗan adam na abincin da zai ci da abin da zai sha waɗannan abubuwa ne ba su canza ba da mutuwa wanda ke bijiro ma ɗan adam a kowane lokaci kuma ba ya da nayi a kansa sannan kuma da abubuwan da suke da alaka da kishi da yunwa da makamantansu duka waɗannan mun yi bayanin su a takaice akan cewa abubuwa ne tabbatattu wanda ba sa canzawa sunnar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka waɗannan abubuwan ba sa canzawa akwai kuma abubuwa waɗanda suke canzawa waɗanda ɗan adam yana ƙoƙarin kawo wani wato kuskurima ko kuma faɗaɗa hanyar amfanuwa da abubuwan da ake da su amma ba shi ke kawo abun ba a'a yakan kokarin ya ga cewa ya bada gudunmuwa ta yadda za a iya amfana da wannan abin sama da yanda ake bukata ala sabil misali muka buga misalai da yawa amma a ciki muka ce kamar noma dan adam da duk da ya kasa wato neman abinci ba a karkashin kasa ba da kuma yana jirbi ya kasa wadata ga barar ruwan sama amma duk da haka ya shiga ya samar da wasu hanyoyi na harkar noma ta yanda noman yanzu yanda ake yi ya saba da yanda ake yi a baya wurin samun abinci mai yawa da kuma wato wadatar da mutane cikin gaggawa ba tare da ya ɗau lokaci ba saboda ilimi da ɗan adam ya shiga ciki amma noma daina ne ita ce noma ba a iya canzawa ba hakanan ɗan adam a ɓangaren abin da ya shafi ɗabi'a sanyi da zafi ya iya kawo ma kanshi wasu canje-canje waɗanda wato sai dai su taimaka su kawar masa da cutuwan da ke tattare da zafi ko kuma sanyi ya samar ma kanshi AC da makamantansu domin su sauƙaƙa mishi a lokacin da ake zafi gudun kar ya cutu wanda ɗan adam ɗan zamanin baya can da bai da wannan samun cigaban sannan kuma a ɓangaren lokacin sanyi ma ya samar ma kanshi abinda zai taimaka masa ya rage mishi annoba ko kuma cutar da sanyi za ta yi ma jikinsa ta hanyar samar da hita da makamantansu waɗannan abubuwa mun yi bayaninsu dalla-dalla a cikin wato karatun da ya gabata kuma mun sha alwashin cewa tunda dai ilimi ya tabbatar da waɗannan abubuwa kuma yaya ya kamata ya zama na shin ilimin nan yana da iyaka ko bai da iyaka a cikin abubuwan da yake babu shakka bayan mun kammala wancan bayanin mun riga mun fahimci wannan bayanin sosai a nan malam ya yi mana bayani akan cewa ba wai idan an ce ilimi ba wai ana nufin ilimi da ma'anansa na hakika ba ne ana nufin wani abu kokari da mutum zai iya kawowa a cikin ilimi domin abin da ake ce mai ilimi shine ya zamana kana da ihada da abu ta kowace hanya ma'ana ka san shi ta kowace hanya ka san wannan abin ka yi idrakin sa akan yanda yake kuma ta dalili shi ko wannan samun irin wannan ilimi abu ne wanda ya gagara dan adam misali a ce ga abu guda daya duniyan nan gaba daya idan ka kalle ta da dukkan halittu dukkan su in ka kalla halitta ne guda daya domin idan ka bi bincike na kwakwaf za ka ga cewa babu abinda ciki bai da kake ganin sa a matsayin juz'i na halitta dukkan su suna da alaka da juna kammala juna suke yi ba su da bambanci da jikinka kai dan adam wanda yake kana da hannu, kana da hanci, kana da kafa, kana da ido, kana da gaɓoɓi gasu nan kala-kala, kuma kowane gaɓa da aikinsa. Idan mutum ya ce ya san ka, to yuftarar cewa misali ya san ka da kyau, yuftarar cewa ya san cewa ya duk abubuwan da waɗannan gaɓoɓi da duk yanda kake ɗin nan da wannan bambance-bambancen. To haka duniya ma gaba ɗaya wani abu ne, kusla ne guda ɗaya. Sanin duk abubuwan da suka shafi halittu ga mutum ɗaya abu ne ba zai yiwu ba. Don haka ba wai ana nufin ilimi da wannan ma'anan ba ne, ana nufin ilimi da ma'anan abin da ɗan adam zai iya yi domin haɓaka ci gaba, domin samar da wani abu wanda zai zamo ya bayar da dama ta yadda za a fa'idanta da wannan duniya kamar yadda ya kamata. Wannan shine abin da ake nufi da wato ilimi a cikin wannan maganganu da za mu yi, ko kuma bayanin da malam yake yi. Saboda haka idan haka ne ko ma'anan ilimi, wannan yana nufin cewa abubuwan da suke canzawa, wanda suke haɓaka, ake iya kawo wani canji a ciki domin amfana, to suna nan suna bin abubuwan da suke da alaƙa da irin waɗannan abubuwan na abubuwan rayuwa da kuma ci gaba wanda suke karɓa. Na haka nan ne ilimi kawai zai iya aiki. Ilimi ba zai iya aiki wurin samar da abin da babu shi ba. Abin da babu shi ɗan adam ba zai iya samar da shi ba. Saboda haka ilimi a nan ba wai ya gadar mu mai shi ya san komai da komai ba ne, a'a, kawai dai abin da ake nufi shi ne ilimin ya samar ma ɗan adam da wata dama ta yadda zai iya sanyawa a amfana da abubuwan da ake da shi kamar yadda ya kamata. A nan dai misali za mu iya cewa mai ilimi a nan ba shi da bambanci da makanike a shagonsa na gyara ko kuma shagonsa na ƙere-ƙere. Makanike a shagonsa na ƙere-ƙere abinda kawai yake yi shi ne yakan harhaɗa abubuwan da yake buƙata domin ƙera abinda zai buƙata, ya haɗa wancan da wannan, a ƙarshe ya tayar da abinda ya haɗa. Misali in mota ne, in keke ne, in allura ne, duk dai ya amfani da wasu abubuwa juz'iyat wanda ya haɗa ko wannan ya haɗa da wannan. Haka ma mai ƙera magani abinda kawai yake yi shi ne ya ɗauko wancan ya haɗa da wannan ya haɗa da wannan. Da a ce babu waɗannan abubuwa juz'iyat da zai yi amfani da su wurin haɗa waɗannan abubuwa a guri ɗaya domin su samar da wani tasiri na magani ko kuma su samar da wani na'ura, to da ba abinda zai iya yi. Mun gane wannan? To haka ma malami yake a cikin al'amuran da suka shafi duniya. Ilimi a wannan babu yadda za a yi ka iya samar da wani abu wanda babu shi. Duk abinda za ka yi shine ka gano cewa ga wata hanya da ake amfani da wannan tabbataccen abin da yake akwai shi ta yadda amfanin zai ƙara yawa. Wannan shine abinda ilimi zai iya a wannan fagen na rayuwa ba gaba ɗaya. Don haka ko da koyaya ka yi ƙoƙari na ganin cewa ka samar da wani abu daga babu, to ba zai yiwu ba, saboda kai ma baka da abinda za ka iya samar da shi ɗin. Duk wani ƙoƙari da za ka yi na abin da ya shafi rayuwa da sakamako ka kawo wa mutane abubuwan da suke so, to ka sani cewa ba za ka iya samar da wani abu na azo a gani ba. Bugan mu sake buga misali da abubuwan da suke suna nan a tabbace tun farko, kamar yadda muka faɗi a harkar noma. Tun ba yau ba, ɗan adam yana komawa zuwa ga ƙarƙashin ƙasa ne kamar yadda muka gaya muku, domin ya nemo kayayyakin abinci da makamantansu. Kuma ɗan adam yana wato ɗaukan iri ya sa a ƙasa, irin nan kuma ya fitar da babban bishiya. Shin yana nufin cewa shi wannan da ya ɗauki iri ya sanya a ƙarƙashin ƙasa ya ci gaba da ban ruwa da kulawa shi ne ya samar da bishiyan nan ne daga babu? A'a, wallahi, ai wannan bishiyan tana nan a cikin wannan irin, koda ko an yarda shi ne kamar yadda ake yarda kowane irin kwaya. Ɗan adam ba yi da wani abu a ciki illa kawai dai ya yi amfani da irin da yake mai yana nan, wanda in an bar shi ƙila ya lalace ya ruɓe ko wani abu min hazal kabil, amma dai da ya sanya shi a cikin ƙarƙashin ƙasa ya ci gaba da ba shi kulawa ta musamman, sai ta fitar da bishiya. Ma'ana bishiya ba wani abu ne daga babu aka samar da shi ba. ka gani, don haka idan ka lura da dukkan abubuwan da suka shafi harkar rayuwa baki daya, lura da ci gaban da aka samu, dan Adam ya kai wani matsayi da yake amfani da karafa karfe ya harhada ya hada wancan da wancan ya tasar da wannan karfen ya yi tafiya kamar tsuntsu bal ma ya wuce tsuntsu a je wasu duniyoyin na daban a yi wato a yi rayuwa yadda ya kamata. Duka waɗannan abubuwa ne wanda ɗan Adam zai iya yin wani abu a ciki, wato abubuwa waɗanda suke ba tabbatattu ba kuma sa wanda yake ba sa canzawa ba. Don haka ɗan Adam a kowane lokaci a irin wannan fage ne yake da ta cewa. Amma in ba haka ba, in ka dawo ɗaya fagen, fagen tabbatattun abubuwa har ya zuwa yanzu, ɗan Adam ya kasa kawo wani canji na a zo a gani. Ɗan Adam har ya zuwa yanzu ya bai mallaki wani abu da zai ba shi dama ya ce wai gashi ya kawo ƙarshen mutuwa ba, yanda yake mutuwa komin matsayinsa haka ma sa ƙarƙashin rauni. To haka ma mafi ƙasƙancin halitta a cikin halittun da ke duniya irin su ƙuda da makamantansu suke mutuwa. Dan Adam ya ci gaba da tunanin wato tun lokacin da wannan duniya ya zo wannan duniya yana so ya kiyaye rayuwarsa ta samartaka, baya son ya tsufa saboda tsufa yana tare da matsaloli na rauni da rashin lafiya. Amma duk da haka dan Adam ya kasa samar da wannan dama ta yadda zai dawwama a ciki. Za ka iya tabbatar da haka idan ka ɗauko littattafai da ake rubutawa na tarihin magabata wanda ake yin su irin tarihin manyan malamai waɗanda suka yi ƙarnoni mabambanta. Misali ka ɗin ka ɗauko na ƙarnin da ya gabata, ƙarnoni mabambanta da suka gabata, ka ga yadda malamai irin shekarun da suka yi a rayuwa, ma'ana daga lokacin da aka haife shi irin 60 na Hausa, 70 ko 80, haka ma ɗan Adam ɗin wannan zamanin ƙarni na 21 su ma shekarun ba su wuce haka. Ɗan Adam ya gaza wurin ya samar ma kanshi da wani ƙari na a zo a gani a cikin wannan fage. Don haka wato idan muka tabbatar da wannan, za mu san cewa ɗan Adam a karan kanshi lallai ya gaza ƙwarin gaske wurin kawo ma kansa canji. Wannan kuma shi ne abinda fitaccen malamin nan Alex Carrel ya faɗi a cikin littafinsa mai taken Al'insanu Zalikal Majhul. Yana cewa lallai ilimin lafiya da likitanci lallai sun gaza ƙwarin gaske, sun gaza su samar ma ɗan Adam da abubuwan da yake buƙata na ci gaban rayuwa yadda ya kamata. Duk da dai cewa ya ce amma dai duk da haka an ɗan samu wani wato tsari na a zo a gani ta yadda ɗan Adam zai iya amfana ta hanyar samar mishi da hanyoyin motsa jini da kuma yadda zai gabatar da rayuwarsa yadda ya kamata cikin lafiya da kwanciyar hankali, ba kamar irin mutanen da ba. Wannan kawai shi ne abin da za a iya. Amma dai duk da haka ɗan Adam ɗin nan wato za mu iya cewa ba shi da bambanci a wurin tabbatattun abubuwa na rayuwa da ɗan Adam ɗin da aka fara halitta a bayan ƙasa wanda ya zo. Don haka kamar yadda kakanninsa suke ƙoƙari da jibin goshi wurin samo abincinsu, haka shi ma yake nema abincinsa a ƙarƙashin ƙasa. Kamar yadda suke haƙilo suna fatan samun ruwa daga sama domin su sha, su shayar da dabbobinsu da kayayyakin abincinsu, haka shi ma ɗan Adam yake yi. Babu wani bambanci da ya bambanta ɗan Adam ɗin wancan zamani na da can da ɗan Adam ɗin ƙarni na 21, zamanin da ɗan Adam yake ganin cewa ya kai ƙololuwa a fagen ilimi da kuma tabbatar da abubuwa da yawa. Babu shakka ɗan Adam yana buƙatan ya tabbatar da cewa wato ya ci nasara akan abubuwa da yawa waɗanda yake so. Amma sai dai ina haihata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai halatta mishi kuma bai ba shi dama na ya iya yin wani abu na a zo a gani wanda zai taimaka mishi ya biya wannan buƙatun nashi ba. Yanda ɗan Adam ɗin da yake, haka ɗan Adam ɗin yanzu yake. A taƙaice za mu iya cewa inda ɗan Adam yake da iko ya yi amfani da ilimin shi ya kuma kawo wani sauyi, shi ne ɓangaren abubuwan da suke ba tabbatattu ba wanda suke suna sauyawa. Amma ɓangaren tabbatattun abubuwa lallai ɗan Adam ba shi da ta cewa. Nan za mu dakata idan Allah ya kai mu, kuma a darasinmu na gaba za mu yi magana akan wani abu na daban wanda yana da jibi da wannan bangara. To idan dai har haka ne, yaya rayuwar dan adam ya kamata ya kasance a cikin wannan duniya? Ya kamata rayuwar ta tafi kawai babu kaidi, babu wani tsari, ko kuwa akwai tsari da ya kamata ya bi a matsayin shi na wajibi? Za mu duba haka ne ta hanyar ɗabi'ar da kanta. Shin rayuwar ma za ta iya baiwa dan adam wannan dama? Nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.